C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en bande. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shirin ne daga ofishinmu dake nan birnin Yamai. A cikin shirin za shi cewa malaman jami'a a jamhuriyar Niger sun baiwa gidan yari da babbar asibitin da magaram wani tallafin kayan yaki da cutar corona. Rahotanni daga jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewa mutane fiye da 10 ne suka fito domin takarar kujerar babban basaraken Bacama, wato sarki mai daraja ta daya. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafe da shirin na ƙasa ba kasawa ba sai sharhin jaridun Ghana, sannan za mu zo da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka, amma dukkansu sai bayan an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Gwajin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako, a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Kamfanin Pfizer da ke Amurka da kamfanin Biotech na Jamus sun haɗa hannu domin yin aiki da suka yi wa lakabi da suna Project Lightspeed, wanda babban burin shi ne samar da rigakafin cutar COVID-19. A jiya Laraba, daga kamfanonin biyu suka sanar da samun kyakkyawan sakamakon bayanai daga rigakafi mafi ƙarfi cikin guda hudu da suke aiki a kai, wato BNT62B1, wanda ta yiwu ya zama rigakafin cutar. Wata ɗaya bayan da aka ba su rigakafin, waɗanda ake gwajin maganin a kansu, jikinsu ya gina garkuwa mai ƙarfi a kan coronavirus daidai kai ko ma fiye da garkuwar da ke cikin jikin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan ɓarkewar annobar, ta alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaɗuwa. Kashi 60 cikin 100 na dukkan waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa yanzu a watan da ya gabata aka samu rahotonsu, a cewar shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a wajen wani zaman tattaunawar da suka saba yi a Geneva. Tedros ya ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar sun haura 160 a kowace rana a cikin makon da ya gabata, abinda ya zaburar da shi tunatar da ƙasashen duniya cewa babban muhimmin mataki shine abin da yafi dacewa wajen daƙile yaduwar cutar. Babban jami'in na hukumar WHO ya ce ƙasashen da suka sanya matakai da dama na shawo kan cutar, ciki har da gano waɗanda suka yi mu'amala da masu cutar tare da killace su da sanya takunkumin rufe hanci da baki, sun daƙile yaduwar cutar sun kuma ceci rayuka. Masu kada kuri'a a Rasha sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta yadda shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036. Amma zaben jin ra'ayoyi da aka kwashe tsawon mako guda ana yi, wanda aka kammala jiya Laraba, na cike da rahotanni an matsa wa masu kada kuri'ar lamba da kuma wasu kurakurai. Yayin da aka kirga ƙuri'un daga gundumomi kashi 3/4, masu kada ƙuri'un kashi 77.6 cikin 100 ne suka amince a yi kwaskwarima a kundin tsarin mulkin, a cewar jami'an zaɓe. Wani gagarumin kamfen na farfaganda da aka yi da kuma gazawar da 'yan adawa suka yi wajen haɗa kai sun ƙalubalanci ƙudurin ya taimaka wa Putin samun sakamakon da yake buƙata. Amma ta yiwu sakamakon ya zama ƙalubale ga mukamin nasa daga ƙarshe, saboda hanyoyin da aka yi amfani da su wajen bunƙasa zaben jin ra'ayoyin. kwaskarimar da za ta ba Putin dama ya sake neman wa'adin shugabanci na shekara 6 har so 2 a shekarar 2024 da 2030 na daga cikin canje-canjen da za a yi a kundin da kuma haramta auren jinsi daya da ambatar yin imani ga Allah a matsayin wani muhimmin abu da kuma sanya dokokin Rasha gaban abubuwa da ƙasa da ƙasa suka dauka da muhimmanci. Hadakar dakarun sojojin da Saudiya ke jagoranta ta fara kaddamar da harhare kan ƴan Houthi da ke Yemen bayan da suka zafafa kai harhare tsallakan iyaka na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki akan Saudiya a cewar gidan talabijin din Saudiya a jiya Laraba. A Yemen kuma gidan talabijin din Al-Masira na Houthi ya bada rahoton an kai harhare ta sama akan Sana'a babban birnin kasar da lardunan Marib Al-Juf, Al-Baida, Hajja da Sada tsawon yinin jiya har zuwa cikin dare. Mazaunan birnin Sana'a sun bayyana harharen ta sama a matsayin na tada hankali. Gidan talabijin din ya kuma ce mutane da yawa sun jikata a wurin da yammacin jiya Laraba.
Madalla bayan labaran duniya sai fagen rahotanni. A jamhuriyar Nijar, kungiyar malaman jami'a ta bada tallafin ruwan sabulu domin amfanin fursunoni a gidan yari da mutanen da aka kwantar a babbar asibitin da Magaram a matsayin wata gudunmuwar yaki da cutar coronavirus. An da bayyana cewa malamai da ɗaliban tsangayar kimiyya na jami'ar ta da Magaram ne suka sarrafa wannan sabulu bayan gudanar da bincike. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana wannan rahoto daga Damagaram.
Kungiyar ta malaman jami'a wato SNAICS ta bada tallafin ne biyo bayan kira da hukumomi suka yi kan yaki da cutar ta coronavirus. Dr. Ilu magatakarda ne na kungiyar ta malaman makarantar jami'a wato SNAICS ta jihar Damagaram. Yayi karin haske kamar haka.
Duka mushirin jami'o'in Niger suka kawo gudunmuwar su. Kowane mushe ya bada kimanin shika 20 bisa abubuwan da muka nema yau mu sama gwamnatin jiha.
Bangayar kimiyya ta jami'ar ta da Magaranci ta sarrafa sabulun da ake ce ma gel hydroalcoholic wanda suka bada sabanin yadda aka saba saye a waje.
Gel inda aka bada yau abu ne wanda anan jami'o'in mu aka yi shi ba wani aka so shi ba. Kuma mushani da daliban mu su ne suka yi kirkiro wannan gel din. To wannan kyauta da muka yi mun ba gwamna domin ya sa ta hannun gidan yari na da Magaran da likitan Zandar. Insha Allah wannan ma'aikatu biyu su ne SNAICS ta yi niyya ta ba wannan gudunmuwa ta.
Mai da hankali da jajircewa da hukumomi suka yi an fara ganin tasirin ragewar cutar cewar Isa Musa gwamnan jihar da Magaram.
Wannan taimakon sun kawo man confirmation ne a cikin dukkan wannan kokowa da muka yi na yayi ma al'umma wannan mugun ciwo da haddabi al'umma gaba daya ta duniya. Mun karbi taimako wanda wato Musawa na university sun kai mu wanda sun kawo mu wannan takunkumi wato 2008 da karton na sabini 36.
A ƙarshe gwamnan ya ja hankalin al'umma kan su dage wajen kula da matakan kariya na cutar ta coronavirus.
Wanda muka ga wannan ciwon yana ta haya yanzu sannu-sannu wata rana za ka gani ya tafi. Saboda shi ciwo ne wanda ake ɗauka. Kenan wannan matakan su ne za su sa mu dace wannan sarkawa da ke sa daga wunga ta fayar ga wanciniya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger inda wasu bayanai ke nuni ana ci gaba da samun nasarori a yaki da cutar COVID-19. To amma duk da haka hukumomin kiwon lafiya na ci gaba da gargaɗin al'umma akan maganar mutunta matakan da aka shimfiɗa domin daƙile yaduwar wannan annoba. A bisa la'akari da yadda ake samun masu ɗauke da ƙwayar cutar suna shigo ƙasar daga waje. Kamar yadda babban magatakardar ma'aikatar kiwon lafiyar Nijar, Dr. Ranau Abashe, ya yi wa abokin aikinmu Yusuf Abdullahi ƙarin bayani.
Mutane suna diban kamar ragewar ciwo, ƙarewar ciwo ne ba ƙarewar ciwo ba ne ba. Lalle ciwo ya rage, amma ciwo bai ƙare ba. Yaƙin da muka yi ya sa tana yaɗuwa cikin ƙasa, amma tana yawo ba a same ta ba zai kuma, amma tana yawo. Amma sai zamanto mutanen da ke shigowa ta ƙasarmu da ƴan ƙasar da wanda ba ƴan ƙasa ba duk wanda suke shigowa in suka zo in muka yi bincike sai magani su ne ke kawo mana ciwo na a cikin ƙasa. Menene yake faruwa haka nan don saboda a can baya inda mutane suke tahowa ba a ɗauka wani matakai wanda kafin a taya wani gari ya kamata a tace amma mutane larwan jini ko a ɗauki wannan wani abu da muke ɗauka muna aunawa a ga inda ko ciwon ko babu ciwon wannan a yi shi kafin mutane su taho to mutane ba su samun shi sai a taso a taho gaba ɗaya ko mutane suka tahowa sai su taho daga gari ƙasashe wanda ciwon nan yana yaɗuwa hallin zai yaɗuwa ke kama mai nan ƙasashen makwabta da sauransu akwai ciwon na hallin zu to mutane za su tasowa an san da ciwo akwai shi an san gidanku za ka tahowa amma ya kamata a ɗauki matakai to sai zamanto yau mutane da ke tahowa su ne ke kawo mana wannan cuta to ƴan ƙasa ne ba mu ci abaka taho amma koko da muke yi ƴan ƙasa duk wanda ɗan ƙasa da zai shigo ƙasa ya tabbata da in shigo cikin ƙasa da ya taho ko ƙasashe a ƙasar Niger dole sai mun mishi bincike yana da ciwo ko bai da ciwo bayan mun yi binciken wannan in yana da ciwo muna da wuri inda musamman wanda muka keɓe na ɗaukar malati wanda muke musu magani in ma bai da ciwo ban bar shi ta gidan shi don saboda me ban bar shi ta gidan shi saboda lahiyar shi saboda lahiyar iyalinsu saboda ƴan ƙasa gaba ɗaya don saboda in yana da ciwo wani lokacin ya je gidan shi ya zamana ko ya je cikin iyalin shi ya zamana zai yaɗa ciwon nan nan cikin kwana goma kwana sha hudu sai an ga kawai ciwo ya duka cikin iyali don saboda haka nan ne mutane ya kamata su gane in muka ce mutum bai ta gidan shi ya kwana nan goma sha hudu a ƙauyace ya kamata mutane su gane ba don san mu ne ba don saboda lahiyar su ne don saboda lahiyar iyali su ne sannan saboda lahiyar jama'a ne gaba daya kenan duk wanda zai shigo ƙasa inda wata ƙasa yake ya tabbata da in ya zo nan wurin in shigo cikin ƙasa dole sai mushi nan bincike don saboda me saboda a kare lahiyar kowa da kowa a kare lahiyar jama'a kuma a kare su wanda suka tawa su ma a kare lahiyar su.
To kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai sanadiyar annobar coronavirus. Zamalika Najeriya inda rahotanni ke cewa yanzu haka fiye da mutum goma ne suka fito domin takarar sarautar kujerar babban basaraken kasar Bacama sarki mai daraja ta daya wato Hamma Bacama da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin tarayyar ta Najeriya. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa.
Gidajen da ke wannan sarauta sun hada da gidan sarautar Kowo da Magbularon da na kuma Impang da ma na Waduku da ma gidan sarautar Namufo kuma da gidan sarautar Nokodomu. To ko shin ma wasu hanyoyi ake bi wajen zaben sabon sarkin Hamma Bacama? Chief Timaus Matayes da ke zama zambalaya ta Hamma Bacama wanda shine ma ke magana da yawun masarautar ya ko bayyana matakan da ake dauka wajen nadin sabon sarki.
Kasan akwai gidajen sarauta guda shida ne a cikin shidan nan mata gwaye guda uku ne a tarihi kuma a kan sarauta ne suka rabu su kuma shida. To bayan an gama zaman makoki wanda ya ga kamar ya isa wani masarauta kuma mutum da kansa zai iya nema ko kuma iyalinsa za su iya nema ma mutum da suke so wuri biyu ake tambaya na farko daga lamur da wajen masu nada sarauta da kuma hadiyo wani kauye daga wanda masin kilomita goma ne daga lamur da haka za a dinga zuwa wanda ya zo lamur da ya je hadiyo wanda ya zo lamur da ya je hadiyo a kwana a tashi za su hadu su su zauna a tsakaninsu su yi bincike su ce ta mu ga wanda muka amince da shi ko fa kuka amince da shi wancan su ce a wanda kuka amince da shi shi ma muka amince da shi kuma wancan ba su yarda ba sai a hadu akwai second first class a tsakaninsu wanda ake kiransu masu ba da sarauta wanda za su yi rantsuwa to su ne za su zauna yanzu a tsakaninsu dan ta dauro har su yi kuriya ma a tsakaninsu har a sami yankin nan sami cikin mutum biyu har mutum daya suka yadda shi kenan da aika da sunan zuwa ga gwamnati.
Ko ka daki dogon lokaci ne kafin a kai ga wannan matsaya?
Baya daukan lokaci ba baya daukan lokaci su ne kawai idan sun gama shi kenan kuma ba sa ya kamata ma in suka sami ne tsawon mako biyu kuma ba ka fi cikin mako daya sun gama in ko da yake an ce ana zama mako ki yanzu sai bayan an gama a fara nema ka san akwai irin yan gudu tun ba busa busur ba da sun yi nisa
sun rahoton na cewa kawo yanzu kusan akwai a gidaje shidan nan kusan akwai wajen mutane 13 da ke nema.
Shi cikin shugaban masu ba da sarauta din shi ma ya fata da kansa. Ya ce yana da sarakuna guda uku. Biyu masu kyau da zai kwanta na ukun na zuwa.
A wasu lokutan akan zargi gwamnoni da yin ruwa da tsaki wajen zaben sabon sarki. To ya koshin akwai rawar da gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri ke takawa a wannan zabe? Mr. Solomon Kumanga, da ke ma zama daraktan yada labaran gwamnan jihar, ya ma nesanta gwamnan jihar ne da caya da hannu a zaben da za a yi.
Shi ga mai girma ya ce ya ba su umarni su yi zaɓen su a yadda al'adarsu ya tanada. Gwamnati ba za ta sa baki ba, kuma ya kiraye mutane su haɗa kai su tabbatar cewa sun zaɓe na mutum na gari kamar yadda shi mai girma honest yake. Sa'annan kuma ya ce banda ciwa-ciwa.
To wai koshin ina batun komowa tsohon sarkin da aka tsige yau fiye da shekaru 16 wato Hammabacci Freddy Sori Tubongo?
Wannan ba ruwan gwamnati a ciki. Shi mai girma gabna kamar yadda ka riga ka sani ba ya sa baki a cikin zaben sarakuna. Ai ba siyasa ba ne, wannan abin na gargajiya ne, kuma yadda doka ta tanada ma al'umma haka yake bare. Ai in ka tuna kwanakin baya haka aka yi ma a kasan Lunguda, bai sa baki ba. Su suka zaɓe wanda suka zaɓa, kuma shi ya tabbatar ya taɓa hannu ya ce ya amince.
Ya mako dai zuwa yanzu cikin fitattun da ake cewa za su tsaya takarar har da wani tsohon jami'in kwastam Mr. Wini Talambi da ma kuma wani tsohon jami'in hukumar NDLEA Mr. Daniel Shaga Ismail. Kuma koma da menene yanzu ko an zura ido a ga yadda ma za a gudanar da wannan zabe. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin ya samu bakuncin sarkin makafin sarkin Kebin Argungu a tarayyar Najeriya, Muhammad Muktar Bacaka, wanda ya yi fice wajen sakar kujeru da gadashi da dai wasu tarin kayayyakin da ake sakawa da igiyar yawa. Azantawarsu da wakilin sashen Hausa na jihohin Sokoto da Kebbi, Muhammad Nasir, bakon shirin na kasa ya fara ne da yin dan takaitaccen tarihin rayuwarsa a fara daga lokacin da makanta ta same shi.
A hali yanzu ina tare da Muhammadu Muktar Bacaka, wanda shine sarkin makafin sarkin Kebin Argungu Sama'ila Muhammad Mera. Zamu ji irin hikimar da Allah ya bashi duk da kasancewar sa wanda ke da lalura ta rashin ido. Sarki, barka da zuwa a cikin wannan shirin.
Barka ta ne Muhammadu Nasir. Anta wallahi
alhamdulillah. To sarki, a takaice ko zamu san takaitaccen tarihin rayuwarka?
To takaitaccen tarihin rayuwata ni dai ko da ni tashi ina gani daga baya ne dussa ta asani da haka gare ni. To cikin haka Allah ya kaddari duk kuma shekarar duk da ni yi dussan nan shekarar na tsoho na ya rasu. Yanzu ina hannun kakana da tsohuwata. To ina nan Allah ya kaddari ni ci gaba da matsaloli dai. Kasan mutum bai da uba da wasu abubuwa na shigowa. Sun ka zo sun ka koro, Allah ya kaddari an ka haɗa ni da wani ɗan galadiman makahin Argungu. Manka ta yi tahiya da ni. Muna nan mun ka bi Kamba, Tashi, Kandi, Kargu, Kitagu, Zugu, Musansanin Mungu da Hangu, ga manan sai barki na fasa cikin Wagadugu. Mun ka zauna nan mun yi watanni mun ka wuce daga nan sai Boba Gilaso, sai Ajame da sai cikin Abuja Abir Court. Shekaran mu uku cikin Abuja. To duk shekaran nan da an kai yakin Ujukku, shekaran nan Allah ya nemi mun kai tahiya. To muna nan mun dawo, kuma mun shekara uku muka dawo muka sake komawa da shi, ga mun sai kuma Ghana. munka zauna Ghana, to cikin zaman mu da mun kai Ghana bako munka na nan munka tashi munka te kuma shi lokacin da bushe yayyo kora Ghana lokacin da muna cikin Ghana bayan shekara guda sai munka dawo ne da munka dawo da gare shi ince su ban saki komawa tahiyan nan sai ni wuce ne inda kakana aljannari to yana aljannari ne an ka buɗe makarantar ga ta Sokoto ta makafi ina son zuwa an rubuta sunana sannan banza ita a local government din ɗakin gari to da manka tahi sai tsohuwa tana son in tahi sai mutane na ce mata kada ta bari in tahi ya anti bandawa kaza kaza ka san halin mahayi dada samu dai shekara biyu ga ta uku sai Allah ya kaddari ina kamba an ka koma aika min ni taho sai ta ce min ta dai amince in tahi na zo banza na kun uku ba ƙara komi ba an ce su ban kana na fasa da zuwa makaranta saboda ko na dawo dai argungu a rayuwa ta an zauna dan ni tashi na amshi kana ni zo gida dan da ni zo gida sai ni wuce ni ce Sokoto yana da ni ce Sokoto nan kan wuri ni kwan inda yan uwana mun sahiya ta yi sai muka je makaranta Allah ya kaddari Alhaji Audu na kwan ma shi abba tura ni wurin kuma dan argungu ne sai ni mai bayani ya ce in ce in zauna an dauka dan ni ci gaba da wannan makaranta ni kare bayan mun kare ana fito a sallame mu sai Allah ya wa shehu kan jiyo rasuwa ana nan ya dawo da Sokoto Kaduna wurin Apollo din nan sai a sallame mu to bayan rasuwa ta sai an ka kara mana wata uku aka sallame mu muka zo da yana nan sai ni shiga makaranta kuma ni koma Lagos yadda ni koma Lagos Ikeja sai ni shiga kuma wannan yanzu muna sako kujeri muna komi sai na dawo gida mun kwa 26 da dawa an kwasha gari juyin miliki to sai ni ci gaba da yin katihu sako kujeri ina sayarwa ina neman aiki dai ban samu
to masararo nan shirin na kasa na wannan mako zai tsaya sai a makon gobe za mu ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakonmu Muhammad Muktar Bacaka sarkin makafin sarkin Kevin Argungu da wakilin muryar Amurka a Sokoto Muhammad Nasir da duka abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai anjima wannan kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana
Chronicle da mu so ma sharhin jaridin na yau a cikin manyan labaranta akwai wannan labarin CDD Ghana MFWA na horas da dalibra horas da yan jarida gabanin babban zaben kasar Ghana jaridar ta ce the Center for Democratic Development CDD atakai CDD Ghana atakai ce a bisa hadin gwiwa da ainihin gidauniyar nan ta yan jaridar Africa ta yamma MFWA na horas da yan jarida 150 nan gane da rahotanni na ainihin zabe da kuma kariya ga yan jarida gabanin babban zaben shekara ta 2020 CDD Ghana din ne da MFWN ne ke taimakawa yan jarida da aka zabo daga duk jihohi 16 na fadin na kasar domin samun horo akan ilimi na aikin jarida yanzu rin rahoto na wato zabe da kuma kariya na yan jarida din sai jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana da ta rawaito hukumar zabe ta bayyana tsarin aikin ta fiskar farko na shirin rajistar masu zabe shirin farko na wannan shiri za a gudanar da shi ne cikin kwanaki 6 daga ranar 30 ga watan Yuni zuwa 5 ga watan Yuli yayin da za a gabatar da fiskan karshe tsakanin 1 ga watan Agusta zuwa 6 ga watan Agusta. Har yau dai a jaridar Daily Graphic wannan labarin ne, cutar coronavirus tarayyar Turai ta fidda kasar Ghana, Amurka da kuma China daga cikin kasashe waɗanda ke da kariya dangane da wannan cuta. Jaridar ta ce kungiyar tarayyar Turai EU ta gabatar da wani jerin kasashe 14 waɗanda al'ummarsa za a yarda su shiga yankunanta daga 1 ga watan Yuli shekara ta 2020. Kasashen Afrika da ke a cikin wannan jerin sun hada da Algeria, Morocco, Tunisia da kuma Rwanda. Saura kasashe ne Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, New Zealand, Serbia, South Korea, Thailand da kuma Uruguay. Da kuwa na leka Daily Guide wannan kan labaran na gani. Kupita ku yi rajista. Zaben watan Disamba kamata yayi zama zabe na ƴan Ghana ba na ƴan Afrika ta yamma ba. Shugaba Akufo-Addo ne ke fadan haka. Jaridar ta ce shugaba Akufo-Addo ya ce ya kamata haƙƙi na kasar Ghana ya zamanto na bai daya domin tabbatar da cewar kasar tana da rajistar masu zabe da ya dace wa zaben 7 ga watan Disamba na shugaban kasa da na mambobin majalisa. Game da abin da shugaba Akufo-Addo ya ce ne kamata yayi dukkan mu tabbatar duk mutane waɗanda ba su cika ka'idodi da aka gindaya a cikin kundin tsarin mulkin kasar ba ba su samu sunan su a cikin rajistar masu zabin ba. Da wannan sharhi na jaridar Daily Guide muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Rizwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Masu sauraro, kafin mu karkare shirin sai a saurari wannan.
Yanzu kuma sai sharhin da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Daya daga cikin abubuwa mafi haɗari da ke tattare da matsayin da aka cimma kan nukiliyar Iran a shekarar 2015 shine yadda aka amince za a kawo ƙarshen haramcin sayen makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka wa ƙasar, wanda wa'adinsa zai ƙare nan gaba a wannan shekara, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo.
Now just several months out. Where China, Russia, other countries from around the world can all sell significant conventional weapons.
Yanzu ya rage watanni ne China, Russia da sauran kasashen duniya su fara sayarwa da Iran makamai a watan Oktoban wannan shekara. Shin akwai wanda yake ganin ya dace a ce nan da wasu watanni masu zuwa a sayar da makamai ga kasar ta Iran, wacce ke gudanar da ayyukan ta'addanci tare da mayakan Hezbollah na Lebanon ko ƴan Shi'ar Iraki ko harba makamai a sararin samaniya? Wakilin Amurka na musamman kan sha'anin Iran, Brian Hook, ya ce duk da cewa an saka wa Iran takunkumin sayan makaman, an sha kama gwamnatin ƙasar tana aikawa da ƙawayenta makamai a yankin, lamarin da ke ci gaba da rura wutar rikicin da ake fama da shi a wannan yanki. Idan aka bari wa'adin haramcin sayan makaman ya ƙare, hakan zai ba ƙasar ta Iran damar aika makamai ga ƙawayenta da ke Siriya da yankin Hamas da ke Gaza da kuma mayakan ƴan Shiya da ke Iraki, kamar yadda Huku ya bayyana a wani rubutu da ya yi a mujallar Wall Street Journal. Ya kuma yi gargaɗin cewa burin Iran shine ta ƙara samun ƙwarewa wajen harba makamai, ta yadda za ta iya kaikaitar jiragen ruwa da na sama idan ta harba makaman. Tun daga shekarar 2007, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a ta bai ɗaya inda ya amince da a haramta wa Iran saye da sayar da makamai. A kwanan nan Amurka ta tsara wani ƙuduri wanda ke neman a tsawaita haramcin sayen makamai da aka saka wa Iran, take kuma aiki tare da ƙawayenta wajen ganin an amince da wannan ƙuduri. Kuma idan Rasha da China suka amince da shi, hakan zai taimaka musu domin akwai abubuwa da za su amfana da su sosai a yankin Gabas Tsakiya fiye da sayarwa da Iran makamai, wacce take tare da husuma a yankin, inji wakilin Amurka na musamman kan sha'anin Iran. Ya kuma gargaɗin cewa idan har wasu suka hau kujerar naki a wannan yunkuri na ganin an sabunta haramcin da aka saka wa Iran kan sayan makaman, to Amurka na da ikon da za ta bi wasu hanyoyi wajen cimma wannan buri. A shekarar 2015, sashi na 2231 na kwamitin sulhu na majalisar ya ɗage mafi akasarin takunkuman da aka kakaba wa Iran, amma kuma ya kirkiri wata doka ta musamman da kasashen za su iya amfani da ita, wacce ta ba su damar su maido da takunkuman. Kuma batun haramcin sayan makaman na ɗaya daga cikin ire-iren takunkuman da wannan matsaya ta ba da dama a saka. Tsarin da gwamnatin shugaba Trump ta fi amincewa da shi shine kwamitin sulhun ya tsawaita haramcin da ya saka wa Iran, yayin da ita kuma Amurka za ta ci gaba da takura tattalin arzikin kasar domin a dakile husumar da take haddasawa, in ji Hook, inda ya kara da cewa Amurka za ta san dabarar da za ta yi domin ganin an tsawaita haramcin sayen makaman akan gwamnatin Tehran. Sharhin da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka kenan.
To shi kenan kuma masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke muku ban kwana daga ofishinmu na birnin Yamai. A huta lafiya.